To muna roƙon Allah ya saka da mafificin alkhairi, Allah ya ƙara albarka. Ga wannan tambaya kamar haka, tambayan farko wannan tana cewa mai gidanta ne kasance zai ƙara mata abokiyar zama, sai mata alƙawari zai bata, tana cewa zai bani, amma dai za ku ji na karanta haka. Sai mata alƙawarin zai bata wata kyauta, wata faɗi ta mai ba. Zai bata wata kyauta. Shekara ɗaya kenan yanzu, mana daga alƙawarin zuwa yanzu, sai na yi masa tini, sai ya ce ba wannan maganar. To ya matsayin wannan alƙawarin? Dakta.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kafin mu kai tambayar da malam ya karanta, akwai wata nan da aka aiko cewa okay, wannan addu'a take nema. Eh, addu'a ne kuma, na ga an yi addu'o'i din, Allah dai ya karba mana gabaki daya. Bari mu fara da mas'alar bleaching, wato wanka da ake yi da sabulu ko shafe-shafe na mai da tsohuwa yarinya, ko kuma ana so sai an yi haske kamar baturiya. To wannan ina jin abu ne sananne ga dukkanmu, cewa na farko dai a cikin shari'ar musulunci hadisai sun zo kala-kala waɗanda suka nuna wato ana zargi da yin Allah wadarai da mutumin da ke ƙoƙarin canza halittar da Allah ya masa. An yi hani game da canza halitta Allah, sawa'un ta canza kalar fata ne ko wato a ƙara tsayin hanci ko a gashi, sanya gashi wanda yake na kasuwa, na kanti da ire-irensu, wanda yake a matsayin yaudara, da kuma mutum yana nuna bai gamsu da yadda Allah ya yi shi ba. To wannan akwai tsinuwa da ta zo a cikin nassosin shari'a game da haka. Saboda haka iyayenmu mata da ƙannanmu ku kiyaye wannan. Sannan kuma a likitance galibin waɗannan wato ababen shafawa, mai da ake shafawa ko sabulu da ake wanka da su, suke mai da baka ta zama fara. To daga ƙarshe kuma zai zo zai cutar da fatar nata, zai sanya mata wani cuta ko wasu ƙuraje, ko kuma ta yi dabbara-dabbara kamar jikin tsaka, ko ta dinga melewa kamar wadda aka yi gobara a ɗakinta. Za ka ta zo daga baya kuma jikin zai lalace ba yadda take so ba. So da ka ki bar fatarki yadda Allah ya yi ki, haka Allah yake son ganinki. Ki gode wa Allah a yadda ya yi ki. Haramun ne amfani da duk wani sinadari wanda zai canza halittar fatar da Allah ya yi miki, domin canza halittar Allah ne. Sai tambayar da Sheikh ya karanta, wanda take tambaya game da cewa mijinta ya yi mata alƙawari cewa zai mata wata kyauta irin dannan kirji din nan kenan ko, saboda zai yi aure. Kuma gaskiya ne wannan abu ne mai kyau, abu ne mai kyau idan mutum ya tashi yin aure na biyu ko na uku ko na hudu. Wanda suke gida a sauƙaƙa musu damuwar, a samu musu mafita ta hanyar yi musu magana mai daɗi, ko a ɗan haƙurƙurtar da su, ko kuma idan Allah ya sa akwai wadata a yi musu wani abu da za su ga cewa lallai su ma an kula da larurarsu. Domin wannan al'amari na kishi da ‘ya’ya mata suke yi ɗabi'a ce da Allah ya halicce su a kai. Shi sa Allah baya kama mata da zunubin kishi sai in sun wuce abin da shari'a ta halasta. Mujarradin kawai ki ji damuwa ko ki wata kisisina, ko ki ɓata rai, ko ki faɗa mishi magana ta rashin daraja, mujarradin wannan kawai ba zunubi ba ne. Domin a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an faɗa wa annabi irin waɗannan maganganun, an yi mishi gatsine, an jefa masa magana, an masa habaici, an wunuma da shi ba a kula shi ba, yana magana ana cewa ka ji da shi. Har Sayyidina Umar ya ji labari, hankalin shi ya tashi, ya ce yanzu a gidan annabi ake wannan rashin darajan. Ya tashi ya zo gidan, ya shiga ɗaki-ɗaki yana wa'azi. Ya je ɗakin Aisha ya mata kashedi, ya je ɗakin Ummu Salama ya sake mata kashedi. Ita ce ma ta ce mashi, da Allah Umar, kana bani mamaki, ajaballaka ya ibn al-Khattab,
kai ka gama da gidanka ne kazo kana shiga al'amarin gidan wani ina ruwanka to sai ya ga bari ya je ɗakin Yassa ita ya kamata ji maganar sa so da kai tafi ɗakin Hafsa yayi mata kashedi yayi mata tatas kamar yadda kuke cewa yayi mata last warning yace wallahi kai in saki jin labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miki magana wai kin ki kula shi kana saki jin labarin kina shiga wannan abin da yake a gidan nan idan ya saka mini ke ya zanyi yace kuma kai ki damu cewa yafi san Aisha fiye da ki ke dai ki zauna a ɗakin ki Hafsa bata ji wannan fadan da aka yi mata ba Umar na zaune sai ji labarin cewa an saki ta haka ya dinga diba ƙasa yana zubawa akan shi kamar sabon mawuka yana cewa Umar ya shiga uku ya lalace da shi da Hafsa ba ruwan Allah da su Allah ya tausaya mu al'amarin shi uban sannan yayi wahayi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Hafsa ɗakin ta saboda tausayin babanta yana cikin littafin Mujammu Tabarani al-Kabir saboda karki je garin wato tsananin kishi kuma ki je garin jan zare zare ya tsinki shine abin da ake tsoratan miki yake sahura to da haka yana da kyau ni a gani na idan mutum zai yi aure ya lallaba matar shi ta gida ya bata wani abu wanda za ta ji sauki kuma lin figu sa'atin min sa'ati kuman kudira alaihi rizqu fa yulhim ma ta Allah in yana da wadata yi mata abu mai kyau da za ta gani ta yaba ke kuma ki yaba din ki yi hakuri kuma ko da ita kuma saboda rashin daraja za a yi mata kuma ta ki gani har a ce ma to shikenan tayir asara komai a ƙarshen al'amari idan yayi alƙawari bai cika ba to sunan shi mai kare alƙawari wannan kawai shine sunan shi amma kin ga yanzu mu ba alƙalai bane ba za mu iya mai hukunci one on one ba sai an ji ta bakin shi wataƙila yanzu labarin da kike bayarwa kawai kina bayarwa ne don a ji tausayinki a ce ai azzalimi ne bai kyauta ba ai ma ya yi asarar duniya da lahira a'a dole sai an ji ta bakin shi ya kuka yi da shi ta yiwu irin wannan zancen ne an ce za a bagi ce ba ma a so ce to shi kenan jiki kawai Allah ya kyauta ta fi nono fari sai daga baya kuma ki dinga tsanin cewa to ai an ce za a ba ta kin ce ba kya so saboda ka ya danganta ne amma tabbas yana da kyau a al'adance a tausayawa matar da za a yi mata kishiya abin tausayi ne don wannan ɗabi'a ne na iyayenmu mata amma kuma ba za a fasa ba tunda kuma halas ne ta yi haƙuri ba za a fasa ba ba kuma ba a son ta ba ne ana son ta shi sa ma ake so a samu mata abokiyar zama ɗin wallahu alam kuna amsa?
Assalamu alaikum wannan bayan sallama tana cewa menene hukuncin sallar mace da wadda ke dauke da goyo a tare da ita idan yaronta na kuka za ta iya daukar shi kamar dai magana ma farko ta isa cewa mai hukuncin da take dauke da goyon to amma dai ya fito kuma la
to ba laifi a sallah da goyo idan dai jinjiri ne kankani wanda yana da bukata zuwa ga uwar ta goya shi babu laifi dan tayi sallah da shi kuma tana goye da shi kuma idan ya dan yi kuka ta dan jijjiga shi ko ta sauke shi duk wannan dan kankanin aikin babu laifi abinda da ya kamata a kiyaye shine ya zama an mishi pampas ko wani abu da zai hana fitar najasa domin idan najasa ta fita har ta taba sitirar da ke jikin ita masallaciyar to yanzu an samu lalacewar tsarkin mahalli domin mahalli shine shimfiɗin sallah ko sitirar jikin masallaci idan akwai najasa a jiki sallah ta lalace saboda haka abin da ya kamata ki kiyaye in har za ki sallah da jinjiri ya zama shirin da aka mai wanda zai hana wani abu fitowa ne ko ya taba ki amma babu laifi yin sallah ta tare da jinjiri da ake goye da shi ko wani abu makamancin haka wallahu alam
Assalamu alaikum. Wannan na magana akan dogon rubutu ne amma dai gaskiya kawai abin da ke kunshe cikin abun shine tana son mallam ya taimaka ya yi jan hankali a dangane da abin da ya shafi cutar da to cutarwa ni in gyara mata kawai cutarwa cutar da kowa ma ko amma dai da yake shi yafi damunta tace cutar da kishiya wai ko matarwa ko ta kane ita a yadda ce bayani kenan akramu kallah
wai ki cutar da wani ne
cutar da kishiya
akan cutar da kishiya ko cutar da matawa ko mata kani wato wani abu da ya kamata mu lura shine na taba yin wannan magana da dadewa har mata da dama suka ji haushi na cewa shi fa wannan mijin da kike gani ba naki bane dama ke kadai saboda wanda aka fara aurowa kata yi tsammanin wai tafi haƙi akan miji fiye da wanda zo daga baya haka wato daga baya kata yi tsammanin wai an fusanta ne sai aka auro aka aurota ba haka bane akwai uwar gida da yawa wanda tafi fada agun miji fiye da amarya akwai amarya da tafi fada agun miji fiye da uwar gida ya danganta ga yadda kowa ta iya allanta ne ta wanki to sannan kuma mu sani da cewa duk mutumin da ka cutar kamar yadda malam Abu Isa Allah saka mai alkhairi ya elaborate mana kafin yanzu duk wanda ka cutar ko kika cutar akwai fa haƙi Allah baya kyadewa sawun shi mai gidan ne ko mahaifiyarsa ko abokiyar zamanki ko matar wanki ko kanwar mijinki duk wani mutum da ka cutar da shi da magana ko da aibatawa ko da wani makirci ko kisici na in dai abin sunan shi cutarwa a wurin shari'a to baka ci banza ba baka ci banza ba kowaye ranar alkiyama za a kwatan masa haƙƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dogon hadisi dai ba da labarin wani mashhadi cikin mashahidul kiyama yayi bayanin cewa bayan an gama haura siradi gabaki daya wadanda suka tsira suka haura siradi Allah ka sa muna cikin su wanda a lokacin a tsammanin mutane shikenan ai komai ya kare ko Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an zo arasatul janna shine kamar kofar gate na bakin aljanna za a tarar da gate din a kulle anan za a sake taruwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai tsallaka ya shiga har sai an cire haƙƙin juna dake tsakankanin juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a cire haƙƙin musulmi akan musulmi za a cire haƙƙin musulmi akan kafiri da haƙƙin kafiri akan musulmi saboda ka ta kafirin da zai tafi wuta idan yana bin musulmi wani haƙƙi sai an kwata mishi haƙƙin kuɗi ko mutuncin sa kai annabi yace ba ma mutane ba hatta dabbobi yace haka akuya mai kaho da ta tunkuyi akuya mara kaho da saniya mai karfi wanda ta tunkuyi saniya ramammiya sai an fita musu da hakokin su su ba waɗanda ba a aiko musu da manzo ba ba musu wa'azi ba ba a ce musu ba kyau zalunci ba kaji da shanu da awaki da dabbobi kun ga su ba a aiko musu da taklifi ba ko ba a ce su yi sallah ba ba a ce su bi iyaye ba ba a ce su yi tauhidi ba an ba su ne kawai su ci su sha su yi jima'i kawai su rayu su mutu tattalin su kenan ciki da bukatar su ta dan adam amma da haka ranar alkiyama sai an musu sakamako tsakankanin junansu ba za a kyale su haka nan kawai wai a nan duniya wani zakara ya bo wani da gudu ya cije shi ko wani rago ya bo wani da gudu ya tunkuye shi wannan tunkuyin da kuka ga suna yi annabi ne ya wuce shi da Abu Zarrin ya ga raguna suna tunkuyin junansu sai ya ce Abu Zarrin kaga wannan tunkuye-tunkuyen da suke yi ranar alkiyama ba sai an musu hisabi a kai wanda ba su san ma abin da fa ya suke yi ba tunda sunansu bahima mara hankali to ina kuma ga mu mutane mu da aka yi ko mana da manzanni da annabawa sannan kullum malamai suna mana wa'azi sannan kullum mala'iku suna kewaye da mu suna rubuta komai da muke yi saboda haka ba wai sai wani abokin zama ko wani abokin sa'insa ba kowaye ka cuta da duk nau'in abin da ya zama zalunci a dukiyarsa ko a mutuncinsa ko a jininsa to fa akwai haƙƙi fa haƙoƙin nan kuma su ne da waɗanda aka ambata dina wanda za a zo ana yin sakamako ta hanyar wato a lada da zunubi al-imamu muslim ya rawaito wani hadisi da yake bayanin ire-iren waɗannan abubuwan a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗan zunubin wanda ya je ya yi kwartanci ya nemi mata aure ya ci ranar alkiyama duk mutumin da ya je ya zina da mata aure annabi ya ci ranar alkiyama za a zo da shi gaban mijin mala'iku su cacimo shi su ce mishi ga wanda ya ha'ince ka a cikin iyalinka sai kuma a ce kuma kaga ga tarin ladan shi nan gabaki daya Allah ya baka izini ka ɗauki abin da kaga dama shine annabi ya ce kuna ganin zai bar wani abu zai bari ba saboda babu abin da ya kai darajar lada a rana kai ko anan duniya ne a ce maka ga wani wanda ya cuce ka kuma ga account din shi yi transfer iya abin da kake so ga pin din sai ka liƙa ka tabbatar hadda ƴan kwabban nan abu zaka kyare ba ko sai ka mishi tattas sai ka tatike shi saboda haka al'amarin jama'a yana da hadari kwarai e gara kai wa Allah laifin da shi in ka nemi gafararsa zai gafarta ma in dole sai kai laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama akwai buhuna biyu na sakamakon da ya mutane annabi ya ce buhun farko shine na laifuffukan da mutane suka wa ubangijin su annabi ya ce to waɗannan idan Allah ya so su da rahama shine Allah ya saka ka a daka daga kai sai shi ya maka tilawa abin da kai wance eh kin yi kaza kin yi kaza kin kiyin kaza kin kiyin kaza annabi ya ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai mutun hankalin shi ya tashi ya ga cewa kaman ya halaka sai Allah ya ce karka damu ai a duniya ma na rafa ma asiri ba wanda ya san kana wannan laifuffuka saboda haka yau ma na gafarta maka to wannan annabi ya ce wannan ya da saukin mu'amala dayan kuma shine laifuffukan da bayi suka wa junansu annabi ya ce to wannan fa bayi da sauki fa ba sauki wannan kowa sai ya anshina shi hata tsakanin mazowa zumunta tsakanin iyaye da ƴaƴa tsakanin yayyi da ƙanni tsakanin iyalai da masu gidansu tsakanin oga da yaransa ba wanda zai yi kawaici ya ce to ai a duniya kai muna alfarma bari in daga ma kafa babu wannan alfarma a lahira kowa zai nemi haƙƙin sa a gun wanda ya ci masa haƙƙi kuma ubangiji ya ce babu zalunci a ranan babu lauyoyi babu ma'aikatan kotu da za a yi wani cuwa-cuwa babu wasu masu shiga tsakani babu masu sa baki kowa sai an fitar da haƙƙin kowa a kansa so da haka mu kiyaye haƙƙin bayin Allah da kowane irin siga ne babu hadari a ce misali mutum ya gama sallolin shi da ikhlasi da komai ranar alkiyama kuma a ɗauki ladan a ba wani ko kuma wani ya gama zunubin shi a nan duniya zunubin da kai baka yi ba kuma a ɗauki zunubin a dan karama ranar lahira Allah ya tsare mu
malam Allah ya saka da mafificin alkhairi kusan muna dab da kawo ƙarshen wannan zama insha Allah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine cikin kaddarawarsa da iyawarsa ya yassare mana ya bamu dama muka sami a wannan zama kusan tun daga jiya ba kusa ba ma tun daga jiya malam a yanzu ba za su gaza awa 24 ba a garin nan 24 hours gaskiya ina kiran iyaye na mata kun ji magana daga malamai abun kuma ta yi fito daga bakin malamai na soshi ne na littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma nasu shine karantawa da sharhi da bayani ni malamai suna bani mamaki kuma suna bani sha'awa topic din da aka dauka maudu'in da aka dauka a yanzu a nan gurin na sani da yawa daga cikin mu a nan gurin da za a ce a bamu zabi shi yasa wani zuba ina sha'awar wallahi a zo muhadara zo in tarar da malami an saka mishi dama sai ka ji an zo an yi wani abu duk irin yadda ka kaje da za ka zo ka ce bari ka zabo topic ba za dai kai wani abu kira wani abu da sunan abinda za a tauna da ya wuce abin da aka yi ba kun ga wannan mas'ala da aka tattauna ƴan uwana masu albarka ita ce in kunne ya ji ganga jiki ya tsira ni ban san da yaran da mutane suke so a rika magana akan mas'alar bokaye da kuma mas'alar magana kishiya din nan ba wannan maganar da wata ta yi tambaya malam ibayani ya tsawaita bayani a kai don fito mana da abin fili magana cewa a yi magana akan cutar da kishiya ko cutar da matawa ko matar ƙane ni wallahi a fahimta ta mata da yawa ba 'yan kaɗan ba za ka tarar da cewa suna da tsoron Allah gurin cutar da wani da ba kishiyarsu ba amma sukan kaman halattawa a junansu in kishiya ce haka ne to wannan hadari idan mutun ya mutu a cikin sa wallahi bai san me zai gaya wa Allah ba a kusa da ƙarshe mallan sai yake kawo cewa mutumin da ifasikanci da mace matar ta zama mata aure ya kawo cewa za a zo da mutumin a tara masa ladan sa a ce dibi abin da yake so shine yake cewa yanzu ko anan duniya ne aleka da kai account din mutum a baka duk abin da shi ake shiga cikin account a kwashi kaya mutum zai rage to ita yanzu nan yayi magana akan maha'incin shi namijin ko to ina mata kuma da taje ta mika kanta ga wani ita kuma kuna tsammani ita ba ita banda ita dan yanzu wasu anan suna ga sun shanye dadin karatu ai maza kenan ake magana masu cin amanan makotan su ina matar da taje tun daga asalin babban lamarin saban da kuma masu kama hanya kanana kanana nace kananan hanya babu gaira babu dalili mace ta wulakantar da kanta ta tozarta kanta tun daga hanyar abin nan shiga irin sutura da take sakawa wanda da ita ne ake iya tayata da irin yadda take kula mutanen da babu darurar kula su wanda duk wannan abin shine sansanar zuwa ga irin wancan mummunan aiki to ina ga matar da tun tana wannan har suka samu fahimtar juna mummunar fahimta da wani mutum tana mata auren ifasikancin mallan ya kawo janibi na cewa za a zube aikin sa ce dibi abin da yake so ke kuma da kika jefa kika bashi hadin kai kuka yi wannan barna banda ke mu a irin kokwalan mu da yadda muke fahimta karatu malamai yanzu tana nan kila kawai ta zauna ita agunta ga iya bangaren da akai magana matar da ta bada kanta akai fasikanci da ita fa tana mata aure saboda haka sai mun kula da waɗannan abubuwan haka maganan bokanci da harkan tsafe-tsafe da maganar sihiri wanda mallan ya tsawaita akai wanda babu wani mawdu'i sama da irin waɗannan din da aka dauka ake magana akai shi ma wannan wayansu sun dauka a bangaren sallah zan dage azumin litinin da almai zan dage kaza zan dage amma maganar bokanci da mu'amala da bokaye mallan wallahi akwai matan da wannan sutura din da batun abin da ya shafi zuwa makaranta baya hana su wannan abin wallahi duk mutumin da iyadda bai ji wannan magana daga duniya ba iyadda aka saka shi a cikin wannan rami na kabari wallahi wankin hula ya kai shi dare dalili zuwa gun boka ba irin sauran sabo bane ba mutum ya sha giya ko yayi zina ko yayi tace ko yayi kaza inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mallan ya kawo hadisi man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wallahi hadda mata din matar da taje gurin boka ta aminta da abin da boka ya fada sai ya ce ai wai larura ce to mallan ya fadi wata magana ina ganin maganan nan kaman ya kamata ta bude wani shafi shafin da ya kamata ta bude shine mallan yace suna da agent a cikin mata an san agent duk matan da kike da kike jinyar sa wata daya wata biyu ciwo yake cinyewa kika ji ta fara baki shawara akan wata mummunar hanya to tana da alaka da mutumin sai mallan yake cewa wannan ya kamata headmaster kamar ya buga misali ne headmaster a makaranta ya sa ai mata horo kun ji wannan maganar to ni ina ga kenan mallam bai zama laifi ban aka samu mace irin wannan ai ba gulma bane ko a kawo labarin ta ce a cikin al'umma ko a makaranta kaza a fade ta karara akwai wata tana nan in ba ada lafiya ta je dubiya ta je gaida mara lafiya an za ta tashi ta kance kuma kaza kaza in an gano ta ai ba gulma ba to kun ji wannan a fade ta muguwar a fade ta azzaluma me ya da shirka a cikin al'umma wani bai ma san hanya gidan bokan ba kuma yanzu mutanen nan sun gano wani abu cewar boka yi zauna cikin kazanta cikin menene da sauransu wannan ba wannan shafin ake ba na taba jin wani yana wa'azi yake a yadda yace yana wa'azi sai yake cewa yadda ake gane boka za a gaba yi da Qur'ani shi kuma ana zargin shi ne da bokancin wannan da kunne na ji wai yana faɗan alamomin da ake gane boka muka ce to ai ba kai zaka faɗa alamomin da ake gane boka ba malamai sun riga sun mana bayani hanyar da in mun ga boka zamu gane shi wai za a ga boka bai da qur'ani akaram kalla za a ga boka bai da charbi kuma ba za a ga bai da qur'ani to qur'anin ma wasu shi suka mayar hanyar tsafin malan da yace sai izalatul bid'a iqamatu sunna iqamatu sunna ya hana ba ya kawo nasoshin da suka hana sunna da qur'ani sannan tiryan yi muku darasin da wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa a iya tunanina tun daga yanzu hakki mutu cikin abubuwan da ya ambata wallahi babu wata larurar duniya wallahi tallahi da malam bai ambaci maganin ta ba anan gurin tunda ya faɗi abubuwa ya faɗi wasu ayoyi ko surori wanda su gamammu ne cewa ma kawai yanzu kaman suratul fatiha duk ma in ma kana me amfani shi ko dandana amfana da shi ko duk in wani abu yana zama maka abin nan dauki fatiha ya kawo magana wancan bawon Allah yadda suke da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma yadrika la Allah ruqya to tunda an ce maka fatiha a kowanne babi to maganin me ba a gaya maka ba a kowanne babi ya kawo addu'an zama in mutum yazo zama ko zai tare a guri anan mallan sai na tuna da magana fakin shi ma tana wahalar da mutane dan gida da bai gidan naira miliyan 20 ba dan gida irin gida da irin gidajen mu dake duk gidan nawa muke ginawa duk rayuwa irin ta talauci amma wai wannan gidan ne ake wani kafafa sai an tafi gurin wasu wai sun fadi yadda ake a shiga sabon gida gidan da ba za a sai shi miliyan 10 ba ka rasa ina gidan garin wannan wai ka zama kafiri ka je ka shiga wuta addu'a ce dan kadan shekara 6 in ka gaya masa duk da kun zo kofar shiga za a fakin a gida kowa an ya fada shikenan an gama amma mutane yawo suke su kashe kuɗi wai sai an gaya masa ya ake a shiga sabon gida malam Allah ya saka muku da alkhairi ni dai a iya fahimtata babu wani darasi da malam zai zo yi a nan gurin ko malaman nan za su yi da ya wuce abin da suka yi da haka ma'azira insha Allah an fita kowa ma yi kokari ya ga cewa ya fita yadda aka gaya maka aka fita ka daure kai ma ka zare wannan igiyar daga wuyanka kai ma kai aiki da abin da ka ji muna roƙon Allah jalla wa ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji daga malamanmu Allah kuma isaka musu da alkhairi irin uzurori da yake gaban su malam amma suka daure suka yage suka zo suka ba mu wannan lokacin a yanzu ma daga nan gurin ba gida suka yi ba amma kuma duk da haka gashi ga irin lokacin da muka zo muka kawo zuwa yanzu din nan roƙon mu ga Allah jalla wa ala isaka musu da mafificin alkhairi Allah isaka musu da alkhairi Allah ya saka da alkhairi duk wanda suka yi dawainiya dangane da abin da ya shafi wannan tabbatuwa wannan al'amari ta kowace irin fuska muna roƙa musu Allah jalla wa ala ya saka musu da mafificin alkhairi aure da aka yi wanda shine sababi na dan uwa Zakariya Nura muna roƙon Allah ya sanya wa auren albarka ya sa a ce gwara da aka yi su malan suna buƙatuwar addu'a yanzu da bayan an tashi abinda yasa nace haka tunjiya suna tare da ƴaƴanku maza da mazajanku da iyaye maza tun anan gurin program ya fara su suka gabatar mana da kutubar juma'a anan gurin aka koma hatta daurin aure da za a je ma nayi ta cewa dan me su je su huta sai da muka tafi da su gurin daurin aure wannan wani aiki ne wanda yake ba za mu manta da shi ba muna roƙa musu Allah ya musu sakamako da alkhairi sannan aka zo aka sake fafatawa har wurin karfe 9 dare yanzu kuma aka zo gashi magana ake na muna neman mu doshi sallan azhar domin 12 ta wuce muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna neman alfarmako akan cewa a ci gaba da yi musu addu'a dangane da abin da suka yi cewa Allah ya sa musu ma'aunin aikin su na alkhairi ya tsare gaban su da bayan su ya saka musu na mafi cin alkhairi ina ganin malam Usman ka rufe mana wallahi sai yanzu na dan ganka a baya ba ka jin daɗi dai rabin minti ai addu'a ka fara su majalis zaɗi ne wani
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وما لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dida dai umarni na mallam gaskiya ni ban san wani abu da zan ce ba dan mallam Dr. Asgar mallamin mu ne ya koyar da ni a secondary school a Zaria haka ni ba zan yi cakume a gaban sa ba sai dai mushi addu'a da fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya karfafa gwiwarsa tare da shi mallam Abu Waisa da suka zo tare Allah subhanahu wataala ya musu jagoranci mu kuma abubuwan da muka ji muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji lalle mun ji wa'azi kala daban-daban tun daga jiya har zuwa yau muna fatan Allah subhanahu wataala ba mu aiki da ikon yin aiki da abin da muka ji kun san ba karatun ne kawai ba aiki din shine lalle ka sani din rashin sanin matsala ne sannan kuma ka sani kake yin aiki da shi shi ma matsala ne dan kana da muhimmancin gaskiya da abin da ka ji ka dage kai aiki da shi sai ka zama ka samu ribarsa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji gaba daya mallan kuma Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi Allah subhanahu wataala ya karfafa gwiwarku Allah subhanahu wataala ya sa ku cika da imani Allah ya sa wannan aiki da aka faru a mutana yin sa Allah subhanahu wataala kiri ta karshen mu gaba da tare da su. Malami Abdul Aziz ya sa wannan karatu. Sai wannan sawa ne kallon. To mun kawo karshen wannan program Allah ya saka malamin mu da alkhairi akwai dan uwa malam Sagiru shugaba wanda kusan shi tun kafin mu zo nan ma shi ya zo ya gabatar da tunatarwa da wa'azantarwa kenan tun safe yana nan wannan kokari ne kwarai da gaskiya Allah ya saka mishi da mafificin alkhairi akwai yan uwa masu dauke dauke ba wanda ba daidai ba dauke dauken daidai go Allah ya saka musu da mafificin alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum